بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا وتا إشيرندا 23 ga watan Al-Muharram shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 31 ga watan 8 shekara ta 2021 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na biyu na wannan littafi mai albarka littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wash-Shaytan wallafar Wahid Abdussalam Bali Allah madaukakin sarki ya kara wa malal lafiya yan uwa idan ba amanta ba ajiya mun karanta muqaddima ta bugu na 11 ne yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi akan muqaddimatu at-tab'atil ashira muqaddimat da malan ya rubuta a lokacin da aka buga littafin bugu na 10 malan yace innal hamdalillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna kuma neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrorin kawukan mu wa min sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukan mu may yahdihillahu fala mudilla lahu wanda duk Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi babu wanda ya isa batar da shi wa may yudlil wanda ko Allah madaukakin sarki ya batar da shi fala hadiya lahu babu wanda ya isa ya shiryar da shi wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan ina kuma shaidawa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne wannan malan ya bude da wannan da ake cewa al-khutbatul haja ma'ana ita khutbatul haja kamar da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya nuna yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan bude maganganinsa da khutubobinsa da daurukan aurensa da ita duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai shiga wani abu farko yakan fara da wannan addu'ar shi sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bibi hadisin da ya tabbata game da ita ya tattaro wayoyin yayi bayani akan littafi guda risala ce mai guda su kutum da guda ya rubuta mai suna al-khutbatul haja tana nan ɗaliban ilimi za su amfana da ita idan suka nema malam ya buɗe da wannan to dan abinda nake so dan ƙara mana bayani game da wannan ita khutbatul haja din shine za ku ga tun daga farkon ta da aka ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu duk ana amfani da jamiri ne da mutane da yawa nahmaduhu mu gaba daya muna godewa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa haka damirin ya tafi ana amfani da damirin mu har sai aka zo wa ashhadu kuma sai aka koma damirin mufrad damirin mutun daya ma'ana kai da kake magana kenan me yasa ba a ce wa nashhadu alla ilaha illallah ba aka ce wa ashhadu to shine malami suka ce saboda gurbin da aka ce wa ashhadu gurbi ne da kowanne mutun daya shi yake bukata ya yi kansa da kansa shaida babu wanda ya isa ya yi wani shaida a madadin wani ka ce wani ya shaida babu an bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ka san zuciyarsa ne baka sani ba to kowa ka bari ya shaida da kansa amma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu duk zaka iya yin niyabatan anil akharina zaka iya a madadin sauran gaba daya to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yazo wajen wa shahadu wa ashadu sai canza damirin sai mai da shi damirin kansa da kansa wa ashadu allah ilaha illallah zuwa karshe to shi sa na daga cikin sunna duk lokacin da zaka fara wata magana a cikin mutane an gayyace ka ne a matsayin wani bako na musamman a wani gurbi da za a yi wani taro ko kuma daurin aure za a yi kai ko magana ce ma ta yau da kullun matakar kai ne zaka fara ta ana so ka fara da wannan khutbatul haja sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce fa inna asdaqal hadith kitaballahi ta'ala haqiqa mafi gaskiyar zance shine zancen Allah madaukakin sarki alqur'ani kenan wa man asdaqu minallahi hadithan wa man asdaqu minallahi qila wa kullu wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafificiyar shari'a ita ce shari'a annabi muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shi Allah madaukakin sarki ya lamunce wa cewa duk wanda ya bi shi zai shiryu wa in tuti'uhu tahtadu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace in dai kuka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an ba ku lamini an ba ku garanti cewa za ku shiriya za ku hauka hanya madaidaiciya saboda haka duk wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya makalkale ya kama yake bi to wannan insha Allah ta'ala kai tsaye ya dauki hanya ta shiriya bodar ba zai karkace ba amma duk wanda ya kama wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ko shakka babu akwai inda ige zata katse zata yanki zata bar shi a baya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara kuma sune al'amarin da aka kirkiro su al'amarin da babu su da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama addini gaba ɗaya kaf ya isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya isar sai bayan shudewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka fara kirkiro wasu abubuwa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar mana da cewa mafi sharrin al'amari sune irin waɗannan abubuwa abubuwan da kirkiro su akai daga baya asalin addinin musulunci ba sa ciki saboda yan uwa abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine shi addinin musulunci fa ya gama cika kaf baya karɓo wani abu na ƙari in dai abu ne da ya shafi ibada in dai abu ne da kake so kai Allah madaukakin sarki ya gani ya baka lada to ya cika kaf babu wani gurbi da zai iya karɓar ƙari duk abin da ko ya cika to duk abin da zaka zuba a cikin sa zubewa zai kasa to shi yasa duk abin da mutum zai ƙara bayan wucewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan yana ɗaya daga cikin mafi sharrin al'amari da ke kautar da mutane daga sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai suka ce babu wani abu da wani zai kawo sabo wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kawo shi bai mai da shi ibada ya rinka yi face sai ka samu wannan abin sai da ya samu wata masoka wata mashiga ya ture sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan shiga wajen wannan al'amari ne da yake tabbatacce babu wata bid'a da za ta shigo cikin sunna face sai ta samu wata sunnar ta ture sannan za ta hawa wajen haka al'amarin yake wa kullu muhdathatin wa kullu muhdathatin bid'a haka ne dukkanin wani abin da aka kirkiro shi aka shigo da shi bid'a ce wa kullu bid'atin dalala hakanan dukkanin wata bid'a kuma bata ce wa kullu dalalatin finnar hakanan kuma dukkanin wata bata tana cikin wuta Allah madaukakin sarki mana tsari da shiga wuta wannan haka yazo a cikin hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda yake cikin hadisin irbab ibnu sariya hadisin da yana cikin 40 hadisi kusan din mun san shi ko wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan wajlat min hal qulubu wa zarfat min hal uyunu hatta ka annaha mau'izatu muwaddi'i haka dai zuwa karshen hadis malan yace laqad kana ilaju sihri wal massi maqsuran fi fatratin min az-zaman ala as-sahrati wal musha'wizin wad dajjalina malan yace haqiqa tabbas maganin sihiri magani da ake wa wadanda ake wa sihiri da kuma wanda aljanu suka shafa abu ne da ya takaita tsawon wani lokaci a wajen masu sihiri da masu duba da makaryata su kadai suke iya maganin irin waɗannan abubuwa ma'ana lokaci ya wuce mai tsayi a baya duk lokacin da mutum ya samu matsala ta shafar aljanu ko aika masa sihiri to za ku ga babu wata hanya da ake bi a warware masa wannan halin da yake ciki sai ta hanyar bokaye da 'yan duba wajensu ake zuwa shekaru masu yawa da suka wuce a baya kamar yadda malam yake ba da labari yace hatta rajat suquhum wa nafaqat bida'atuhum, har sai da kasuwar su ta samu karbuwa, hajar su ta siyu gaba daya, suka iya sai da hajojin su, su suwa kenan, su bokaye da masu sihiri. Wa kunta ma tafta'u tamurru bayta sahirin illa ra'aita tawabir an-nas hawlahu yatlubuna 'indahu al-ilaj, malai ce ba za ka iya wuce gidan wani boka ko dan duba a irin wancan lokaci ba, face sai ka samu dandazon mutane a kofar gidansa, sun kewaye gidansa suna jira yayi musu magani, suna jira ya ba su magani. Wa yabtaguna minhu shifa, suna neman waraka daga gare shi shi bokan. Fa kana dhalikal manzar al-muhin, malai ce irin wannan abin da aka rinka gani a wancan lokaci na wulakanci, yuqatti'u kabda kulli muslimin ghayurin, yakan iya tsatsaga ya kekketa hantar duk wani musulmi da yake da kishin addinin musulunci. Wa yufattiru qalba kulli mu'minin muwahhidin, yakan iya tsatsaga zuciyar duk wani musulmi da yake kadaita Allah madaukakin sarki. Yan uwa, abinda malaka ke cewa shine, ada koda anan wajen ba a can garin su Misra ba, koda anan kasar yanzu shekaru 40 da suka wuce a baya, za ku ga akwai shafar aljanu, ana yi wa mutane sihiri, amma da Allah ya uwa waɗanne hanyoyi akan wajen warware wannan sihirin ko kuma warkar da mutum daga shafar aljanin da ya masa. Galibi za ku ga hanyoyi ne na 'yan bori, idan aljani ya shafi mutum, masu bori ake tara masa su yi bori su yi mai su fitar masa da aljani, su ne hanyoyin da ake bi. Ko kuma dai a koma wajen bokaye ɗaiɗaikunsu a je a gaya musu su yi, saboda magani da alƙur'ani a lokacin ko da yake da akwai shi amma bai yaɗu ba, da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba. Malai ce to irin wannan abin takaici da abin bakin ciki ya faru a wancan lokaci. Malai ce wa idza nasahtahum, duk lokacin da kai musu nasiha, su irin waɗannan masu zuwa wajen bokaye su kai kansu dan ai musu magani ko su kai wasu nasu ai musu magani, lawallau a'naqahum, sai kaga sun juyar da kawunansu, sun kautar da kai, ma'ana ba za su saurare ka ba kenan. Wa qalu, sai kaji sun ce maka, wa ma za nasna'u, to idan ka ce ba za mu je wajen bokaye ba, ina za mu je, me za mu aikata? Wa hal indakum halun li hadha sihir, shin kuna da wata warwara, kuna da wani magani ga wannan sihirin da 'yan uwanmu suke fama da shi ko da nake fama da shi? Akwai abin da za ka bani ka yi min magani? Aw tariqatan lil ikhraj hadha al jin, ko kana da wata hanyar da zan bojan cire wannan aljinin da yake jikin dan uwana? Wa hinaha yastadimu da'iyatu bi ardi al waqi, to a lokacin kuma shi mai da'awar mai wa'azi mai cewa bai dace a je wajen boka ba, sai ga ya dawo cikin hayyacinsa, sai ya gane fa lallai abin da ake so a yi ba daidai ba ne, amma kuma shi ba shi da maganin da zai bayar. Malai ce duk an samu lokaci irin wannan, la yajidu jawaban shafiyan, ba shi da wata amsa mai warkarwa da zai iya ba wancan mutumi, wala qawlan kafiyan, ko wani zance da zai gamsar da shi, da zai isar da shi ta hanyar hujja ya hana shi zuwa wajen boka. Ghaira, face sai dai ka jana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna, Allah ka shirye da mutane na ba su sani bane, shikenan abin da zai iya yi. Saboda me? Saboda babu abin da zai iya yi. A ka'ida shine duk lokacin da kake so ka hana mutum wani abu mara kyau, to ka kawo masa abin da yake mai kyau kuma a gurbinsa. Amma duk lokacin da ka ce za ka cire mutum daga aikata wani abu mara kyau, kuma ka bar shi haka kawai, ba ka maye masa gurbin mara kyau nan da wani abu ba, to nan da gobe zai koma insha Allahu ta'ala. Haka al'amarin yake. Shi sa addinin musulunci za ku ga duk lokacin da ya ce kada a yi wani abu kaza, sai ya kawo wani abu a matsayinsa a gurbinsa, sai ya maye gurbinsa. Lokacin da addinin musulunci ya ce kada a sha giya, sai ya halatta ne abubuwa na sha mabambanta juna kala-kala, ga su nan, da masu zaki da masu tsami da duk wanda kake so ga shi nan. Saboda me? Saboda kada a jiwo giya. Lokacin da addinin musulunci ya ce kada a yi zina, sai ya halatta me? Aure. Lokacin da addinin musulunci ya ce kada a ci riba, haramun ce, sai ya halatta me? Kasuwanci. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Haka addinin musulunci yake. Idan ya ce kada kai wani abu, to zai kawo maka wani alternative a madadin wancan din. To duk lokacin da ka ce za ka hana wani abu mara kyau, to ka kawo abu mai kyau. In ka ce kada a yi bid'a, ka za bid'a ne, to ka kawo wani abu kuma sunna a madadin wannan. Ina fata an fahimta. Mutum yana yin zikiri a kullum, ya ja tarbi ya wani zikiri ko wani salati sau dubu, sai ka ce masa bid'a ne annabi bai koyar ba, kuma sai ka raba da shi, to kai mai sunna a wajenka kenan, kaga ba zai yadda ba. Yana yin zikiri na cewa la ilaha illallah sau dubu, ka ce masa bid'a ne, ina fata an fahimta. To dole sai ka kawo masa wani abin kuma da yake sunna a madadin wannan bid'a da ka hana shi, suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da safa ga abin da yake karantawa yana cewa subhanallahi wa bihamdi sau 100 yana cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi sau 100 yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 yana cewa kaza yana cewa kaza kaga ka dauke shi daga abin da yake mara kyau ka dora shi akan abin da yake mai kyau to haka addinin musulunci yake kaidarsa to a wancan zamani lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ruqiya wasu daga cikin sahabbansa sun yi to amma saboda shudewar zamani da tsayinsa sai kasance abin kamar ya bar kan mutane da yawa mutane ba san ma yadda ake yi ba ga hadisan ana karantawa da sauransu to amma saboda nisan mutane da abin sai kasance ba a yi to duk lokacin da wata matsala ta samu mutum irin wannan ta shafa aljanu sai ya rasa yadda zai da kansa to akwai kuma makaryata da bokaye ɗan duba madamfara sai kasance kuma kasuwarsu ta bude duk mutumin da wani abu ya same shi irin wannan sai ya tafi wajen su sai a je a mai sihiri akan sihiri a karbi kudinsa a karbi ragunansa a karbi kajin shi a wawashe mai dukiya a wannan lokaci duk abin da bai kamata ba a yi masa to idan waɗanda suke sun fahimci addini su sun gane cewa ba daidai bane kuma su ba za su je zan mai sihiri ba sannan idan suka ga mai zuwa za su yi masa nasiha to sai dai matsalar shine lokacin da suka yi wa wanda ya je wajen wancan boka nasiha zai tambaye su cewa to idan kuka ce ba za mu je wajen waɗannan ba ina za mu je to shine matsalar a lokacin su kuma babu abin da za su bashi babu abin da za su gaya masa shine malai ce sai dai su ce Allahumma hidi qaumi fa innahum la ya'lamuna malai ya ce wa famatu musibatun ukhra ya ce akwai wata musiba ma ta daban in tasharat fi ba'dhi ad-duwali al-arabiyya wanda ta yadu a wasu daga cikin daulolin kasashen larabawa la siyama misra malai ya ce musamman ma a misra shi garin su malan kenan ya ce wa hiya adh-dhahabu ila al-qasawisa fil kana'isi li'ilaj al-mass was-sihr shine akwai masu zuwa ma akwai masu tafiya wajen malaman coci sune al-qasawisa jam'i na qissis zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa al-qasawisa jam'i na qissis to wata matsala da aka samu kasashen laraba irin wancan lokaci idan irin wannan matsala ta shafi mutum ta aljanu ko sihiri sukan tashi ma su tafi cikin coci wajen wanda yake fasto wai shi zai musu magani a wancan lokaci a kasashen irin Misr an samu irin wannan matsala malai ce li ilaji al-mass was-sihri dan su musu maganin shafa aljanu ko kuma maganin sihiri فيأمرهم القساوسة بلبس الصليب sai su waɗannan malaman coci su umarci marasa lafiyan da daga cikin sharadin maganin ma sai mutun ya rataye coci ya kira suna cross sai mutun ya rataye cross a cikin awuyansa wannan kowa ya san ko addinin musulunci menene matsayin cross ɗaya daga cikin sabai lokacin da zai musulunta shine Adi bin Hatim da yazo dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da cross din sa katoto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce shi da ya cire shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yace duk abin da kuka ga ya fito ƙara yayi kama da cross to ku kautar da shi ku busar da shi ku gyara shi ko tsinkaye ne ka aje ka zo ka tarar sun yi cross haka to a gyara su a mai da su ba yadda ba cross ba hadisi ne ingantacce to daga cikin sharadin da za a yi wa musulmi mai sallah mai la ilaha illallah shine sai an rataya masa cross saboda me saboda rashin samun ainihin hanya a addinance da za a warware al'amar har ta kai mutane zuwa ga abin da kuma zai yake su zuwa ga kafirci shine su ji coci dangi musu wancan magani na aljanu da ke damun su malai yace fa yaf'aluna zalika kuma su waɗanda aka ce sa cross din kuma su dauka su sa su rata ya auyen su ibtigha ash-shifa bi za'mihim sun da dan neman waraka da suke su a riyawai su thumma yaqra'una alaihim taranima muayyana sannan su waɗannan malaman coci sai su karanta musu wasu baitoci ko wasu waƙoƙi suna rera musu ayyanannu wa yutunahum awraqan biha shirkun azimun malai ce har ma su ba su wasu takaddu wanda babu komai a cikin takaddun sai shirka mai yawa shirka mai girma kafircewa Allah ambaton Allah uku shine yake a jikin takarda kuma za a baka a ce ka je ka rinka karantawa ko ka je kai laya da shi ko ka je kai wani abin da shi a matsayinka na musulmi malai ce walakin sha alqadiru sai dai ana cikin wancan yanayi sai Allah madaukakin sarki cikin ikon sa da ya so ayyam huwa hadhihi dhulmata bi nuril wahyaini alqur'ani was sunna da Allah madaukakin sarki ya so ya tafiyar da wannan duhu da hasken wahayi guda biyu shine alqur'ani da sunna فظهر العلاج بآيات من القرآن من القرآن الكريم سيما غني يبين تحنير القرآن مجرما وأحاديث من سنة خاتم النبيين ده حديث ده حديثي ده سنة تكمكين النباوة على يد ثلة طيبة من الشباب المبارك أهنن wasu jaba'a daga cikin tsarkaka daga cikin wasu matasa shababu sahwa matasa da suke sun fadaka sun farka daga dogon baccin da musulmi suke suka tashi domin magance waccan matsala malaiti haythu bada'u yu'alijuna marad al-massi was-sihr bil ilaj ash-shar'i lokacin da suka tashi suka yi karatu sai suka fara yi mutane magani suka fara yi mutane a maganin sihiri da shafa aljanud da alqur'ani wanda shari'a ta yaddade shi fa idza bil jinani tanqadu lahum wa takhruju ala aidihim kawsi ga aljanin da suke shiga cikin mutane suka rinka fita daga cikin mutane suna miƙa wuya zuwa ga waɗannan matasa suna kuma fita ta hannunsu rahmatan min rabbik wannan rahama ce kawai daga ubangijinka malaiti wa idza bis sihri yafukku wa yabtul sai kawai kaga sihiri ya lalace ya baci an neme shi an rasa sakamakon karatun alqur'ani da addu'o'i ingatattu daga annabi tsira da aminci su karata tabbata a gare shi bi idnillahi malaiti hakan yakan faru da izinin Allah madaukakin sarki malaiti zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadlil azim wannan ko shakka babu falalace da Allah madaukakin sarki yake bada ita ga wanda ya ga dama Allah madaukakin sarki shine ma'abucin falala mai girma malaiti wa min simati hadha ash-shabab daga cikin siffofi na irin wannan matasa da suka tashi suke aiki da alqur'ani wajen warware sihiri annahu la ya'khudhu 'ala al-ilaj ajran su irin waɗannan matasa zaka samu idan suka tashi suka yi mutun ruqiya dan cire masa aljanu ba sa cewa sai an ba su kaza ba sa yanka kuɗi su yanka haraji su ce in dai suka cire mutun aljani sai an ba su dubu kaza ko sai an ba su dari kaza ba sa yi shine la ya'khudhu 'ala al-ilaj ajran ولا يقبله كما كو ان باس وان لوكوتين باسا كربا لانه يعتبره بابا من ابواب الدعوه الى الله saboda shi ya dauki wannan hanyar ta cire aljani daga jikin mutum wata hanya ce ta kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa shi'aruhum kuma na daga cikin alamomin su shine wa ma as'alukum alayhi min ajr suna cewa ba ma neman wani lada a wajen ku in ajriya illa ala Allah lada na ina neman sa ne a wajen Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin halittu wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki da yace ya qaumi la as'alukum alayhi mala ya ku mutane na bana neman wata dukiya game da wannan addini da musulunci da nake isar muku in ajriya illa ala Allah haqiqa lada na ina neman sa ne a wajen Allah madaukakin sarki abinda malaike cewa shine waɗannan matasa da suka tashi suka koyi alqur'ani suka koyi sunnar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi suka fara kokarin yi wa mutane magani da alqur'ani to daga cikin hanyoyin da ake bi a gane su idan suka yi mutum magani ba sa karbar kudaden su kamar yadda su wadancan bokayi suke dama su wadancan bokayi ya akuluna amwalan nasi ne bil batil suna cin dukiyoyin mutane da barna amma su daga cikin alamomin su za su yi maka magani aljani ya fita daga cikin ka ba su karbi ko sisi daga wajenka ba me dalili saboda wannan hanyar da suke ta magani sun dauke ta a matsayin da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki sun dauke ta a matsayin wata hanya da za su jawo hankalin wanda suka bata sume da su zuwa ga hanyar shari'a malai ce wa dhalla al-amru ala zalika al-amrin ya cigaba da gudana akan haka hatta tashara al-ilaj ash-shar'i har sai dai kasance magani da shari'a ta yadda da shi ta hanyar tsira aljanu ya yadu a cikin al'ummar musulmi fa badat dawlatu sahra wa barat bida'atuhum sai kasance daula ta bokaye da masu tsafi da masu tsira aljanu ta hanyar tsafi ta lalace duk waccan hajar tasu da suke sai da ita yanzu ba kasuwa ta mutu malai ce wa aghlaqa kafirun minhum abwabahum da yawa daga cikin su aka rufe musu kofofin da suke bi su ci dukiyar mutane ba da haƙi ba wa zahabu yabhasuna an amalin akhar yaqtatuna bihi suka kuma sana neman wasu ayyukan na daban dan su samu abin da za su ce wa da kullun akan sa ba ala wancan hanyar da suke bi su karbi kudin mutane su tara dukiya ta hanyar haramun yanzu hanyar ta rufe to tunda mutum yana da iyali yana so ya ci abinci dole sai ya fita ya samu ta sana'ar da zai yi dan ya yi me dan ya samu abin da zai ci amma da hanyar bokanci da hanyar sihiri ta riga ta rufe wanda al'ummar musulmi abin da ya kamata su yi bokaye da sihiri yanzu kenan abin da ya kamata a yi musu kenan amma harkar sihiri da tsafi yanzu ya yada a cikin al'ummar musulmi fiye da yadda muke zato bokaye ko ina ga sanan kuma abin daure kai da abin mamaki shine mutanen mu sun karbe su hannu bibi kullun kaje a cikin jama'a suke kullun kaje irin wancan abin da malai yake ba mu labari cewa da wahala ka wuce ta gidan wani boka ba ce ka samu gidansa da dandazan mutane suna jiransa ana neman magani yanzu ma abin haka yake duk inda kaje an akwai wani boka da kasani kaje ka gani wallahi da wahala kaje ka tarar da wajen sa ba mutane kowa akwai abin da ya kawo shi kuma abin mamaki shine al'ummar da suke cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah su suke tafiya wajen sa zaka je ka sha wahala zaki je ki sha wahala ki kulla abin da kika kulla ki ibi kudin ki je ki kai masa yana zaune mutumin banza yana zaune a rinka kai masa masu kai rago suna yi masu kai akuya suna yi wannan ma kananan bokaye kenan amma manyan bokaye sun fi karfin haka to ina ma za mu musu irin wannan abin da malam ya ba mu labari kowa ya gane cewa wannan abin da suke kafirci ne ba addinin musulunci bane wannan abin kaucewa hanyar Allah ce fita daga tsari na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne kowa ya kaurace musu to kaga boka dole ya tashi je nemi ya nemi sana'a da zai ci da kansa dole boka ya tashi je nemi sana'a da zai ci da kansa amma mutun yana zaune a gida kai kuna ta kai mai kuɗi kuma bahaushe yace wai idan kura tana maganin zawati wa kanta mana saboda Allah ku duk abinda kuke nema abinda kuke da bukata shi ne bashi da bukata irin su bashi da bukata irin su ka kalle shi kai da kaje wajensa ka fi shi kyan kama ka fi shi kyan kaza ka fi shi kaza ka fi shi kaza amma kai zaka je kuma kana neman abu a wajensa wannan wani irin toshewar basira ce shi ya kamata a ce ya durƙusa ya ce da Allah a ce maka amma saboda Allah madaukakin sarki ya batar da basirar masu zuwa wajensa kai zaka je kana cewa ya baka abu kaza ya maka abu kaza Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to dole ne al'ummar musulmi a gaskiya matukar muna son zaman lafiya a cikin ungiyoyin mu da garuruwan mu wajibi ne mu tashi mu yaki bokanci da duk wani boka da yake bokanci wajibi ne mu tashi mu yake shi idan duk ba za a iya ba to kowa yayi wa nasa fada da nasiha da jan hankali a guje su gaba daya a kaurace musu wannan shi zai sa harkar bokanci ta bar cikin mu amma wallahi ɗan uwa matukar zan bar bokanci ya tabbata a cikin mu ana yin sa ba za mu taba zaman lafiya ba Allah ina ga wannan wallahi babu zaman lafiya duk al'ummar da bokanci ya yada a cikin ta tashin hankali da kashe-kashe da zinace-zinace da duk wani abu marar kyau ya ta faruwa a cikin muke Allah Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malam yace wa min mazayil ilaji bil qur'an daga cikin amfanin nuka da ake samu wajen magani da alqur'ani ga wasu kamar haka malam yace annahum yarbituna al marida billahi al azim na farko shine magani da alqur'ani yana rataya yana daura alaka tsakanin shi mara lafiyar da alqur'ani mai girma dan zai gane girman alqur'ani da falalar alqur'ani alqur'ani aka karanta sai aljanin da ke jikin sa ya fita zai gane ashe littafin nan ba na wasa bane koda musulmi ne da yake wasa da alqur'ani yanzu zai gane cewa wannan alqur'ani ba abin wasa bane to zai ƙara sanya masa girman alqur'ani a cikin ransa fa ya'murunahu bil muhafazati ala ta'at wal bu'd anil muharramat sannan su masu maganin suna umartar waɗanda aljanni suka shiga jikin su wajen kiyaye da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma gudu ga dukkanin abin da yake haramun ne dan galibi wanda suke magani da alqur'ani in dai mutun ya san yadda ake yi to idan mara lafiya ya zo wajenka sai ka umarce shi da wasu abubuwa sai ka umarce shi matakar kana so aljannin nan ya bar jikinka to sai ka daina kaza sai ka daina kaza sai ka daina yawan jin kide-kide sai ka idan mace ce a ce sai kin daina zama cikin tabarruji sai kin daina yawo da tabarruji sai ka idan mutum yana shaye-shaye a ce sai ka daina shaye-shaye idan mutum yana wani abu na haram sai an hana shi sannan alizumta masa wasu abubuwa da baya yi a ce ka rinka yawan sallar nafila ka rinka yawan karatun alqur'ani kullun da safe kai azkar sabah wal masa idan zaka kwanta kai zikiran kwanciya idan haka to sai ku ga abubuwa ne da baya yi su musulmi ne amma baya yi to sakamakon wata laruwa ta same shi sai ka jawo hankalin sa ya rinka yi yinda yake yi da kullun kuma sai Allah ya taimake shi ta wannan hanyar sai aljinin ya fita to sai ya gane amfanin wancan abin bayan aljinin ya fita kuma sai ya ci gaba da idan Allah an samu riba ko ba a samu ba to ɗaya daga cikin magani da alqur'ani kenan malai yace wal iqtirab min rabbil ardi was samawati sannan mutun zai samu kusanci da ubangijin samai da kasai kashifil kurbati wa shafil amradil musta'siyat wanda yake yayi bakin ciki da damuwa wanda kuma yake warkar da cututtuka marasa jin magani fa yu'alijuna bidhalika amrad alqulubi wal abdan kuma sai suna yi wa mutane magani da alqur'ani na cututtukan zuciya da cututtukan jiki gaba daya ma'an atari malai ce fatuba lahum aljanna ta tabbata a gare su madalla da irin wannan samari wa husna ma'ab sannan kyakkyawa kuma ta tabbata a gare su abu na biyu annahum la yaqbaluna ala al'ilaj ajran min ghaniin aw faqir ba sa karban lada a cikin maganin da suke yi mutane daga mawadaci ko talaka idan suka yi wa mutum magani da alqur'ani suka karanta masa alqur'ani to ba za su karbi kudi a wajen sa ba sawa'an mai kudi ne ko talaka fayanshuruna mabda' at-takaful wa at-ta'awun fi zamani sadat fiha al-maddiyat mala ce sai su farfado su yada wata al'ada da tabar cikin mu shine al'adar taimakekeniya tsakanin musulmi a cikin zamanin da abubuwan duniya su suke jagorantar mutane shine sadat fiha al-maddiyat al-maddiyat sune abubuwan duniya kudi da abin da yake biyo bayan sa to zamanin ne yanzu da kowa san sune suke jagoranci a irin lokacin da kowa kudi yake bukata ya tara ta kowace irin hanya kai kuma sai aga an baka ka ce a ai nayi ne dan Allah to kowanne irin mutum ne dole kalle kai kara kallon ka ya san wannan abin da kai lalle wani abu ne da kake ji da shi to sai mutum ya fahimci cewa ashe akwai wata hanyar da ake yin alkhairi ba don kudi ba to ka koya masa kenan to shine sai a samu taimakekeniya tsakanin musulmi to amma mutum zai yi magani da alqur'ani alqur'ani zai karanta amma sai ya ce kafin ma ya maganin sai an bashi abu kaza sai ya yanka kudi sai an bashi akwai gurin ma da idan ka je kafin ma a ganka ma sai an karbi kudi yadda ka san ganin likita consultation fee za ka karba kamar ka ga likita sai an karbi kudi an rubuta maka abin nan yake da suna rashid an baka sai ka je ga likita sai ai maka magani kuma da alqur'ani wannan ya saba wa tafarkin magabata ko shakka babu malai ce annahum yaltazimuna bima sahha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su irin waɗannan masu magani da alqur'ani suna lazimtar abin da ya inganta ne daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fayaqaduna bidhalika ala alkhurafati washa'uzat sai su gama da irin abubuwan da ake zuwa da su a nashir me da barna da fa'ido da alqur'ani da hadisan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sunnar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da suke lazimta da hadisan sa to karanta su shi zai sa kuma duk wani abu nashir me da fa'ido da tsafi sai su gama da shi nan da nan malai ce abu na hudu bi fadlil ilaji alqur'ani da falalar yin magani da alqur'ani mai girma dakhalat ad-da'watu buyutan alayhi alqawm alladhina kanu la ya'rifuna shay'an an al-islam illa ismuhu malai ce sakamakon karanta alqur'ani da fitar da aljanu da shi da'awa ta addinin musulunci ta shiga gidajen da gidaje ne na musulmi amma babu abin da suka sani game da addinin musulunci sai sunansa kawai a baki musulmi ne amma ba su san komai game da addinin ba sai sunansa kawai a matsayin su musulmi ne wala al-dini illa rasmuhu babu abin da suka sani game da addini sai zanansa kawai falaqad kana ra'iduhum huwa at-tilfaz amma lai ta irin gidajen da zaka ga wanda yake jagorancin su wanda yake dora su a hanya shine talabijin abin da suke kallo a TV faminhu ya'khuduna thaqafatuhum daga TV ne suke daukar waye wasu ta zamani me ya kamata mutun yayi me ya kamata mutun ya fada hatta yana yasa kayan su da yanayin maganganun su duk suna dauka ne a TV wani acto na India ko na Turawa ko na Larabawa gurgurdan bi'ar da mutun yake to a wajen irin waɗannan finafai ne an suke daukar waye wasu irin gidajen da babu abinda suka sani sai kallace gida da sai ai shekara guda cir ba karanta alqur'ani mai girma ba to irin waɗannan gidajen sakamakon magani da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bude idanun su da'awa ta shiga sun gane abin da suke yi kuskure ne da yawa kuma sun tuba malai ce falaqad kana ra'idum huwa tilfaz faminhu ya'khuduna faqafatuhum bal qimatuhum wa akhlaqihim barma hatta dabi'un su ne da kullun da abin da zai ja musu kima duk suna koya ne a cikin TV malai ce wa tilfaz TV qatalahu Allah min jihadi sai Allah wadaran talabijin Allah wajen tarabar talabijin ban sani ba ko ƴan uwa sun yadda da malam Allah wajen talabijin mu ba abin haka ne to ko shakka babu dai TV tana taka rawa kware da gaske wajen yada abubuwa na alfasha da canza dabi'un mu a boye ba mu sani ba wallahi ko yau da kullun abin da yaro yake kallo a cikin TV nan ba karamin tasiri yake masa ba Allah wato duk wanda yake shekara 30 duk wanda yake shekara yanzu 40 zuwa sama a duniya ya iya tuno shekara 30 da suka wuce wanda lokacin da gidajen mutane ba ko ina nake da TV ba akwai lokacin da ni na san cewa idan za a kallon TV daga nan sai a tashi a tafi sallari a tafi sheka saboda babu TV kuma shi ma TV abin da ake kallo kawai ran Lahadi ne a sako India CCTV ne kawai a lokacin duk ba wasu abubuwa na TV babu wannan yanzu in ka ga dish a gidan mutum wancan lokacin ai ba karamin mai kuɗi bane kuma za ka ga irin wani katon kwano ne wanda kama a sama shi sai ka wahala gidanka ma ya mai yawa wannan katon kwano ma ba zai zauna a gidanmu ba irin wannan gidan ba zai zauna ba to a lokacin dan Allah ka kalli dabi'un yaran mu ka kalli akhlaq din mu irin abubuwan da ake faɗa irin mugayen dure-duren a shar'in nan da maganganu na rashin kyautawa da batsa da rashin mutunta juna da rashin ganin girman juna da kaza da kaza dan Allah akwai sa a wancan lokacin wallahi babu su ƴan uwa amma yanzu kalli yadda ake suka yi kokari suka shigo da tibin kowa duk talauci mutum sai ka samu da ya dora dan kwano wani mugun kwano yana ya dau mai sharri a cikin gidansa bai sani ba wallahi mutum ya zo ya sa ya tafi ya saka suwa ya bai ƴayansa da matansa idan aka yi sa'a dan ma dai Allah ya kiyaye mana Najeriya ba wuta ne wallahi ko Allah ya kiyaye mana Najeriya wuta sai a hankali amma da a ce ana samun wuta wasu yaran idan aka samu hutu da sauransu sai su yi awa 10 a gaban TV wallahi daga wannan series din a gama a sako wannan daga wannan idan a gama a sako wannan musamman yadda muka samu bala'i da masifa ta shigo waɗannan tashoshi na Hausa wanda suke yada mana barna suke rugutsa mana gidajenmu kuma babu wanda ya damu wanda ma da shi za a je a zauna ana kallo ya riƙe remote ga shi ga matarsa ga 'yansa ana ta kallon fina-finan Hausa ga Indiya na an fassara shi da Hausa ana ta yi ga fina-finan Larabawa na an fassara shi da Hausa ana ta yi namiji zai rungume mace a gabansa a gaban ya'yansa a gaban kowa mace za ta faɗi magana ta baƙo wacce bata dace ba abubuwa na rashin kyautawa kuma gashi ana ta dariya wallahi ai wannan shine kaza yana ba mata labari ga ya'yansa kuma matsalar shine idan aka fito idan yaji yaron sa yayi wani abu na rashin kyautawa sai ya ce zai mai faɗa bayansa to ko shakka babu wallahi sai mun yi faɗa da TV din nan ware daga sai ni ma na yadda da malam qatalahu Allah min jihazi ko shakka babu TV tana ɗaya daga cikin abin da yake rugo zama tarbiyya wallahi Allah ma kai sarki ya shirye da mu kuma ya bamu ikon gyarawa kowa shi zai gyara gidansa da kansa babu wanda zai shiga gidanka ya gyara maka Allah babu wanda zai shiga gidanka ya gyara maka kai zaka gyara gidanka da kanka malai ce da'id di'ara TV abu ce da take kira zuwa ga tsaraici wa nashirul fujur tana yada fajirci a cikin mutane idza dakhala baytan yace duk gidan da aka bari TV ta shiga ta tasiri dan marahu sai ta lalata gidan bima yabuffu fihi min fisqin wa fujurin saboda abinda take yadawa na fasikanci da fajirci wa isyan da saban Allah madaukakin sarki malai ce fa idza bihim ya'rifuna tariq Allah sai ga irin waɗannan gidajen da TV ce take jagorantar su yanzu saboda sakamakon shiga ai musu da'awa da alqur'ani sai gashi suna sanin hanyar Allah madaukakin sarki wa hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna sanin shari'a annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi malai ce fa kam min asirrati nawa ne daga cikin family nawa ne daga cikin iyali istaqamat bi hada sabab suka samu tsayuwa suka samu daidaita sakamakon wannan sakamakon sababin ruqiya da aka yi a gidan wa kam min rajul nawa ne daga cikin mutum iltazama min hada tariqi ya samu lazimtar addini sakamakon wannan hanyar da aka yi masa ta fitar da aljani da aka yi a gidansa aka dora shi aka hanyoyi madaidaita malai ce walhamdulillahi awwalan wa akhira godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe malam yana kawo mana irin amfanoni da zamu samu sakamakon magani da alqur'ani da yadda abin ya jawo mana alkhairi hatta a cikin gidajenmu wanda kuma har yanzu abin yana nan matukar za a ci gaba da amfani da shi kamar yadda ya kamata sai dai abinda zamu zo mu ji a gaba kuma shine dan lalata abin kuma ya shigar da shi wata hanyar ta daban insha Allah ta'ala sai Allah kai mu sati mai zuwa zamu tashi daga kan walakin zuwa ƙarshen kuma muqaddimar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu Allah madaukakin sarki ya samu dace amin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah.